إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي حدوى أولا ساتيا تران الله ربا يو ترانيكو ترى قوات الرمضان هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم shekara 1442 daidai da 20 ko 21 21 ga watan hudu shekara ta 2021 a wannan makaranta Al Faruq Islamic Academy wannan shine darasin mu na 5 ko na 6 a cikin darasin tafsir al-Qur'ani mai girma wanda mun faro cikin suratul Baqara insha Allah ta'ala za mu tashi domin gamewan ayoyi a aya ta 8 fadin Allah madaukin sarki wa minan nasi man yaqulu amanna billahi malan jibril bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi آخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
kaman yanda muka yi bayani a ayoyin da suka shude baya cewa Allah subhanahu wataala ya faɗi siffofin kafirai yanzu kuma sai ya kutsa fadin siffofi wanda suke na munafikai Allah daukin sarki ya ce wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man yaqulu wanda yake cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wal yawm bil yawmil akhir kuma mun yi imani da rana ta karshe amma sai Allah daukin sarki ya kora imanin nasi yake cewa wa ma hum bi mu'minin amma a hakikanin gaskiyar magana su ba mu'minai bane ba su yi imani da Allah ba yukhadi'una Allah saboda tsammanin su suna ha'inta suna yaudaran Allah ne walladina amanu da waɗanda suka yi imani wama yahda'una amma ba kowa suke yaudara da ha'inta ba illa anfusahum sai dai kawunan su wama yash'urun sai dai su ba su san hakan ba a bisa jahilcin da Allah ya rufi akan zukatansu kamar yadda muka yi magana a baya a farkon wannan aya Allah ya ce wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane anan bai faɗi su wane ne waɗannan mutanen ba sai dai a wani wurin a cikin alqur'ani ya bayyana su inda yake cewa wa mimman haulakum min al'arab da kai ka ayin
man haulakum min al'arab munafiqun
na'am
wa min ahli al-madina مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
الله تعالى فسر سوء أولنا آية دع الله يكاو يكي تشوى وممن حولكم من الأعراب منافقون للي واندسكي كي ويدكو أجيفن كدقشك الله ربا وانقوي akwai waɗanda suke munafikai ne wa min ahlil madina haka nan wasu ma daga cikin mutanen madina sun fada ma wannan cuta ta munafurci Allah ta'ala ya ce la ta'lamuhum kai annabi sallallahu alaihi wasallam baka san su ba saboda al'amari ne na zuci wanda ya shafi gaibu ba mai iya sanin sa in ba Allah da ya san allamul guyub ba yace la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ni Allah ni ne na san su amma saboda cutar wanda munafurcin suke da shi ina musu bishara da cewa sanu'azzibuhum marratayn wallahi sai mun musu azaba kala biyu za su walakanta a duniya kuma za su shiga azaba a ranar alkiyama a ƙarshe yace walakum adabun azim kuma suna da azaba wanda take mai girman gaske wannan aya tana siffanta dabi'un mutanen da Allah ta'ala yake fushi da su kamar yadda muka faɗa fushi mai tsanani saboda munafiki yana daga cikin mafiya dafin mutum a cikin al'umma duk inda yake zama yana kora alkhairi ne shi munafiki kaman duhu ne in yazo wuri duk yanda haske yake sai ya dakushe shi sai ya haifar da fitina kuma galibi munafinci yana samuwa ne a lokacin da aka samu ni'ima ta zo a cikin wahala ba a fai samun munafikai ba shi yasa kuka ji ayan da alaran ma ya karanta yanzu Allah sai ya ce wa min ahlil madinati haka nan daga cikin mutanen madina saboda sanda ake maka in mutum bai da imani ma ba zai iya zuwa musuluncin ba sai da aka kafa daula ne kowa ya fara ganin darba ta samu sannan ne masu imanin ma kansu suka ce sai da muka yi ma imanin mu sabis muka ƙara sabis din shi dan duniya ta samu gare mu galibi a dabi'an dan adam idan cuta ta same shi yana komawa zuwa ga Allah amma idan ni'ima ta same shi sai ya tsammani iyawan shi ne ko dabaran shi ne ya bashi wannan ni'ima din wannan dabi'a ce ta dan adam kuma mutum yakan iya hakuri a lokacin wahala amma idan aka zo aka samu ni'ima to so da yawa sai kaga har wanda yake da karfin imanin sai yayi da gaske idan kun kalli iyayen mu'minai za ku ga haka ya faru a cikin suratul ahzab da Allah ke babu labari lokacin da ake zaman makka ai suna na khadija suke daukan dukiyoyinsu su bayar lokacin da za a yi hijira suna na asma su suka rinka yaga tufafinsu suna daure ma manzon Allah guzurin abincin da za su ci har Allah ta'ala ya ba mata yace Allah ya baki kyautan tufafi guda biyu a gidan aljanna kun ga wannan na nuna cewa ta samu aljanna daga lokacin da aka dawo madina aka kafa daula musulunci ya faru aka fara samun zakka dukiya tana ratsawa to a wannan lokacin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai iyalan iyayen mu'minai suka ce da shi muna da mitin da kai mun tattauna muna son ganin ka da aka zauna sai aka samu wanda ake tunanin maganar ta yafi masa tasiri tace to abinda dai muka tattauna shine mun ga matan kasra da rum suna sa gwalagwalai da zinariya mu ma a matsayin mu na iyayen mu'minai matan annabin Allah muna so mu ma dai a dan fara ba mu gwalagwalan nan muna dan shanawa yanda ya kamata kun ga wannan tunani ko ni da ku zamu so a ce haka ne saboda a ce iyayen mu'minai ai su suka fi dacewa zamu iya bada duk abin da muka mallaka dan kawai mu ga su suna cikin ni'ima tunda Allah subhanahu wataala yana cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ai su mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a gare su fiye da rayukansu duk mu'mini zai iya bada ranshi saboda kawai ya fanshi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yace haka nan iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam su iyaye ne ga dukkan wani mu'min to kun ga wannan magana da suka yi sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama hankalinsa ya tashi saboda shi yana fafutukan ya za a kama kasar Rum da yaki ya za a yi musulunci ya fadi yanzu kuma ana cewa ka gwalagwalai shi da yake neman dokin da za a fita jihadi amma ana juya akalan tafiya shi da yazo duniya dan ya dan wuce kadan ya kara gaba ya je huta a lahira amma ana mai bayanin yanda za a mallaki duniya a shantake dole hankalinsa ya tashi kuma cewa gashi bai da gwalagwalan da zai iya ba su din lokacin da ta fada mai haka kuma ta ce mitin muka yi gaba ɗayan mu ya tambaya kuma suka ce lallai wannan ittifaki ne muttafaqun alaihi kowa ta yadda cewa a siyo musu gwalagwalai su ma su dan daura dai su je yanda ake ji shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai annabi ne wa ma yantiqu anil hawa baya fadin san rai yace amma wannan magana da kuka yi na tabbatar Allah ba zai yi shiru ba ku yi hakuri abinda Allah ya faɗa zan gaya muku ya fita masallaci har ya fita wahayi bai sauka ba sai da ya je masallaci kwatsam sai aka ga wahayi na sauka Allah ta'ala ya saukar da fadin sa cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha da kai ka ayan ku na'am
ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصلحكن صراحا جميلا
الله تعالى يتشي مش يا أيها النبي يا كي النبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك غا أمسا كجيك باسك فداما يا لنك إن كنتن ترن الحياة الدنيا وزينتها إذا الرأي والدنيا كتسوك موري دك أوى تدنيا توبا ما ولا وليبا فتعالين دكا كوكوزوغا باتينك كوى تربو تلسن أبند تكيسو إن دا أبند يبقوال تفدا الله يا القول إذا سامد دشي ذا أباتشي إن كنتن ترن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين umatti'kunna za a jiyar da ku dadin duniya duk abin da kuka nema wallahi Allah zai bayar a baku amma fa da kaida daya wa usarrihkunna sarahan jamila za ku fita ku bar gidan annabta dan ba ku cancanci ku zama iyayen mu'minai da wannan fahimtar ba amma rabuwan sarahan rabuwa ce jamilan ta mutunci ba ta rashin mutunci ba gwalagwalai kike so to za a yi miki mota guda ana hajiya alkaiku lafiya Allah ya tsare ku daga yan kidnapping in kin samu sarari ma ku leko a rinka gaisawa an yi zaman mutunci ba duka ba zagi amma fa ki fita daga gidan annabta haka Allah ta'ala ya ce da su a gaba sai ya ce wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu da ka wata ko
wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا
sai Allah ta'ala ce wannan shine abu na farko in kuna son duniya ku fadi duk abin da kuke so za a ba ku amma kuma za a rabu rabuwan shi ma ba na uwa ka uba ka ba in ji ba haushi rabuwa na musunci amma sai ya fada a gaba yace in kuntunna tinallaha wa rasuluhu idan har kuna nufin Allah ne da manzansa والدار الاخره ده جدا لاهيره wanda ita ce aljanna wanda tafi muku duniya fa inna allaha adda lil muhsinati min kunna ajran azima allah yayi tanaji ga wanda ta kyautata a cikin ku cewa tana da lada mai girman gaske a gabar allah ya kamba mal amarun sai yace ya nisa annabi la sunnaka ahadun minan nisa ya ku iyala annabi sallallahu alaihi wasallam ku sani fa matsayin ku ba dai ke da sauran mata ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dama na Aisha ce ta isar masa da sako sai ya fara shiga ɗakin ta yace da ita to ga amsa dai ya sauka Allah ya ba ku zabi yanzu iya ruwa fidda kai dan haka ga abinda Allah ya faɗa sai ya ce mata amma ke yarinya ce mai kananan shekaru ina baki shawara kafin ki bani amsa ki je ki shawara da iyayenki idan duniya kike so to ki rubuto list ki taho da shi da a baki sai ki kwashe kayanki ki koma gida wata ta shigo daki amma fa ki shawara da iyayenki saboda wata ta ga blackberry kila shikenan sai ta ce a ai tunda ina cikin musulunci na rinka zuwa masallaci ai sallah mu gaisa sai ta gaba ta manta da aljanna haka dan adam yake kallabal tuhibbuna alajila muna son mai gaggawa tana jin haka tace tab in shawara da iyaye na yace tace a wallahi duk da yarinta na bazan shawara da su ba na zabi Allah da manzansa to amma kuma da abin ya motsa sai tace da shi amma ina roƙo alfarma daya yace menene tace kakka ga ya ma sauran me na zaba su ba ka bi su haka ka tambaye su miji kaga gadar zare an yi mitin da ke dan shi abin nan din shi yanzu an dawo sai tace wai da Allah kar a ga ya ma sauran abin da ta zaba a bari a ga me kowa zai zaba shi ba kina nan sura sai ce a ni manzo ne na gaba daya dan haka ba wanda zan boye ma in ya shiga ɗakin sauran sai ce ga abinda Allah ya ce ga abinda Aisha ta zaba ke me kika zaba dukan sai suka zaba Allah da manzansa to kun ga irin wannan abu ne wanda me nake nufi cewa munafurci ya faru ne a Madina sakamakon zuwan ni'ima wanda ku duba waɗanda aka yi musu tarbiya a gidan annabta aka kwanta da su a shimfiɗan annabta aka yi wahayi a gaban su aka yi komai amma gashi duniya na sa tunaninsu na 1 plus 1 ina fata mun fahimci wannan to ina ga mutanen da kuma ba su kai waɗannan a imani ba to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai yake faɗin cewa akwai waɗanda suka yi imani da Allah suke faɗi da baki amma asali fa ba masu imani ba ne munafurci ne a cikin zuciyarsu munafurci kala biyu ne akwai munafurci wanda yake na ƙuduri wannan shine wanda yake fidda mutum daga musulunci ko ya rage masa ƙarfin musuluncinsa sabili da malamai sun tattauna akan cewa annan Allah ya ce wa ma hum bimu'minin su ba mu'minai bane me wannan yake nufi suka ce idan ana maganan a miƙa wuya ga Allah wanda mutum da furuci kadai in yayi ya wadatar ya shigar da shi musulunci to munafikai musulmai ne amma idan ana maganan a miƙa wuya ta fuskan ƙuduri ne da imani to lallai wannan abinda ake magana din su ba za su shiga cikin asalin wato wanda suke mu'minai ba. Al-Imam Ibn Kathir Allah Ta'ala ya ji kansa da rahama ya kawo maganan abin da ya shafi dalilin saukan wannan aya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso zai zo garin Madina ana shirin nada Abdullahi Ibn Ubay Ibn Salul a matsayin sarkin wanda yake wato garin Madina ana shirin biki ana shirin nada shi a samun sarauta sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya iso a matsayin manzo wanda ya hijira zuwa wannan gari kaga in rana ta fito ko me za a yi da a ci balbal ai sai dai a rufe kawai indai haske ake nema to lokacin da aka zo da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina wanda suka musulunta daga cikin musanan Madina sun musulunta daga cikin kabilan Aus da Khazraj waɗannan dama wa minan nas inda Allah ya faɗa su yake nufi a wannan aya a cikin kabilun nan guda biyu akwai waɗanda suka yi munafurci daga cikin su to shine zuwan sa sai zama Yahudawa su ne kadan wanda suka musulunta ɗan kadan a garin Madina kuma kun san ko da ake Madinan sun rinka cutar da mu'minai duk da suna ganin musulunci yayi karfi akwai matar da ta taba zuwa wani ba Yahudi ta zauna za ta yi wurin kasuwanci ya sa mata dutse akan zaninta da ta tashi za ta miƙe al'aurar ta ya bayyana da ta faɗa ya samu dutse ya mata rauni har sai da jini ya rinka zuba a kanta lokacin da ta tashi jini na zuba sai ta tunkari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko da ta iso gare shi ma ba ta iya magana jini ya riga ya rinjaye ta Allah sallallahu alaihi wasallam ganin nau'in irin ta'addancin sai ya kirda dan suwaye za su iya yin irin wannan kamar yanzu ne a unguwa in aka sa akwai yaran da suke sare-sare ko kaza da sauransu ko aka sa wanda suke sace suke dan shaye-shaye da an zo an ga an cire gulab din wani wuri ko an dauke kazan makwabta kaga za a fara tunanin waɗanda aka san misali suke da wannan ɗabi'a to Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan mummunan aikin sai tunanin shi ya fara hasaso mishi wane ne zai iya wannan danyen aiki Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara kiran waɗanda yake tsammanin su ne za su yi mata haka ya rinka kiran sunayensu ya ce wane sai ta kada kanta ta ce a'a wane ta ce a'a har sai da aka faɗi sunan wannan Yahudan sai ta kada kanta sama da ƙasa alaman a shi ne wanda ya min wannan aiki ana zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje ai jinyanta shi a zo da shi ana zuwa da shi kuma ya tabbatar da cewa shi yayi da ya ga dai ba yanda zai iya fita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a jira a gani shin me zai faru da ita kafin a jima kuma sai Allah ya dauki rayuwarta ta mutu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu abin da ya saura shine a kawo mishi manyan duwatsu guda biyu shi ma aka zo mishi da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kwantar da shi aka kwantar da shi ya ce ku daura mun kanshi aka daura kanshi akan guda daya ya sanya hannunsa mai albarka ya sake mishi na biyun a kansa shi ma kansa ya kwankwase ya ce to ku janye shi shi ma ku je ku rufe shi kuma mafi a mutumin da ya fi kowa shan azaba a ran alkiyama shi ne mutumin da annabin Allah ya kashe shi da hannun shi duk mutumin da annabi ne ya kashe shi to wannan mutumin ya shiga uku a wurin Allah ya lalace to wannan shi ne abin da ya faru cutarwar munafikai haka yake duk in ka gabas cutar ba to ba su samu kafa ba ne duk in ka gabas cutar ba to ba su samu kafa ba ne shi yasa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama a cikin tafsirinsa da yake bayanin wannan aya yake cewa ta ya za mu yi mu gane munafikai ya ce ai abu ne mai sauki za a gwama maganan mutum ne da aikinsa shi mumini maganansa bai saba ma aikinsa idan mumini ya yi magana to aikin shi na gaskata maganan shi ya ce to duk mutumin da aka samu maganansa yana ƙaryata aikin shi ya ce to mutum ne wanda za a yi taka tsantsan da shi a cikin al'umma saboda akwai siffan munafurci mai ƙarfi a tare da shi kuma irin wannan mutumin in ya samu kafa ba irin cutar wanda ba zai iya yi ba abinda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama kenan ya faɗa a lokacin da yake tafsirin wannan aya daga cikin bayanansa to shi yasa kamar yadda muke faɗi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina wasu sun musulunta wanda daga cikin ƙarancin wanda suka musulunta su ne Yahudawa sannan Abdullahi bin Salam shi ne wanda aka faɗi cewa za a nada shi kamar yadda kuka sani na faɗa muku a baya zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zanto jama'a sun watse mishi da yawa ma daga cikin su sun je sun bi Annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta sun yi imani da shi tun daga nan shine sai ya zo ya kudura aniyan cewa to bari a bata ruwa ba dan a sha ba dan adam haka yake karki tsammanin din me miki dariya a rayuwanki masoyinki ne idan kika dauka haka to kin yaudar kanki kuma zaki fada ramin da ba zaki fita ba ba dukkan me maka dariya ne yake son ka ba a'a aikin mutum shike nuna son ka gare shi san shi gare ka ko rashin soyayyar shi wanda yake gare ka din shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa in yaqulu ma tasma' bi qawlihim ko ka annam khushubun musannada munafikai suna da dadin baki wurin iya magana har yake ce manzon sallallahu alaihi wasallam in fa suka yi magana ma sai ka saurari abin da suke faɗi kuma hakan ya gaskata aiki annabi sallallahu alaihi wasallam tunda har gashi an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sani fa idan wasu mutum biyu suka yi sabani a cikin ku akan haƙƙi wani ya zoye min ƙarya yasa na dauki haƙƙin dan uwan shi na bashi saboda dadin bakin da kai min naji ka fi iya magana na dauki haƙƙin wani na baka to ka sani ka cuta balbal kaga wannan ya nuna cewa ashe ku suna da dadin bakin kuma yana tasiri tunda har gashi annabi da kansa yana gargadi akan irin wannan aiki din to lokacin da Allah ta'ala ya bayyana musulunci a garin Madina mutanen Madina suka karbi musulunci shine sai wannan bawan Allah Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yazo ya zamto shine shugaban munafikai da wato daga cikin kabilan Khazraj wanda ya fito kuma kamar yanda na faɗa dama duka kabilun guda biyu shine shugabansu a lokacin jahiliya kuma sun kasance suna girmama shi suna bashi matsayi sai gashi kuma Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya yaki san ran shi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya samu darajar da tafi wancan kuma Allah ne ya rufe zuciyarsa kamar yanda yace fatamallahu ala qulubihim abaya musulunci duk wanda ke da matsayi in musulunci yazo yana tabbatar mai da matsayin shi zaka ga ma musulunci ya bashi matsayin da yafi wanda ya sauka a baya ku duba sayyidina Abubakar ku gani kafin musulunci yazo mutun ne mai karamci mutun ne mai matsayi har a cikin mutanen jahiliya tunda lokacin da wani yazo ya fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam ganu marasa dadi daga cikin manyan kafiran maka ina ga Abu Sufyan ne kafin ya musulunci sayyidina Abubakar ya bude baki ya fada mai maganganu ya zazzaga mai bakake na walakanci na karshe saboda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan magana yaga a matsayin shi na sarki ake fada mai haka sai ya daga murya ya ce waye wannan aka ce dan gida Abu Quhafa ne sai da Abubakar ne sai ya ja bakin sa ya shiru sai kafirai suka yi mamaki suka ce duk izzanka da karfinka a ce Abubakar yayi magana ka kasa maida mishi ya ce wallahi yana da wani kyautatawa da yamin wanda zan ji kunya in kalli idan shi in maida masa da magana ku juya mu tafi abin da ya fada kenan ma'ana tun kafin musulunci yazo sayyidina Abubakar mutum ne mai karamci mutum ne mai daraja mutum ne mai matsayi sai gashi da musuluncin yazo kuma sai tabbatar mishi da wannan matsayi Allah subhanahu ta'ala ya sa Allah ya dabaibaye rayuwarsa da na annabin sa aka aura daga gidan shi aka girmama shi har aka sa shi limancin wannan al'umma din Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yazo karban shawara ayin abin da ya kama za a yi shawara in yace a kawo shawara in kaga an karbi shawaran wani to sayyidina Abubakar bai magana bane amma idan sayyidina Abubakar yayi magana kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake karban shawaran shi bai ma jira ya ƙara jin shawaran wani saboda irin yadda da shi da yi kuma Allah ta'ala ya zo tabbatar mai da wannan matsayi domin Allah ta'ala ya sa shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun zauna a kogon Hira kuma shi kadai ne wanda Allah kai tsaye ma ya tabbatar da sahabbantakansa duk wani sahabi a duniya yake zama sahabi a doran ƙasa amma sayyidina Abubakar shi tun daga kan al'arshi aka tabbatar da shi sahabi ne domin Allah ta'ala ya ce id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana kuga abubuwa uku da Allah ya hada mishi anan Allah ta'ala ya ce id yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma sahabinsa kun ga sarautansa na sahabbantaka Allah ne ya tabbatar da shi sannan Allah ta'ala ya ce la tahzan kakkai bakin ciki Allah ya tabbatar mai da ba zai bakin ciki ba kenan sannan kuma sai nuna ma'iyarsa tana tare da shi yace inna Allaha ma'ana Allah yana tare da mu kai ko idan Allah na tare da kai duk duniya waye zai ki ka hankalinka ya tashi na'am ko akwai ko wani shugaban kasa ko gwamna ko wani shugaban sojoji zai ce bai yi da kai ko wani hamshakin mai kuɗi in Allah ya ce yana tare da kai sai ka damu a ba za ka damu ba sai dai baka san wane ne Allah ba to wannan shine to shi yasa anan za ku ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya kawo wadannan dabi'an munafikai din yace yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah tsammanin su da ayyukansu na munafurci wa ma yakhda'una illa anfusihim amma dai abinda suke yi na yaudaran nan ba zai kare kowa ba face a karan kansu wa ma yash'urun sai dai su ba su san haka ba ma'ana ba abinda ya kai su aikata munafurci face rashin sanin mummunan sakamakon da munafurci yake haifarwa. Kun ga munafurci daga ciki yana sa mutun ya mutu ba a musulunci ba, ko ya mutu akan abin da yake ba musulunci bane shi. Amma kuma wanda suke aikin idan su yakan rufe ya zamto ba sa ganin haka. A gaba sai Allah ya ƙara siffanta cewa zukatansu ne lalace ya haifar musu da haka yake cewa fi qulubihim
maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun.
Sai Allah ya faɗi dalilin abin da ya kai su aikata munafurci din, yace babban dalili shine fi qulubihim maradun, ai a cikin zukatansu ne akwai shakka, akwai wani ciwo, akwai cuta na shakka. Duk abin da aka ce Allah ne ce ai kawai kada kai shakka, shi yasa za ku ga duk wanda yafi kankame addinin Allah ba tare da shakka ba to yafi kusanci zuwa ga Allah. Ku duba Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karamin yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so shi, ya kaunace shi, kuma ya nuna cewa ya rabauta ma duniyarsa da lahiransa. To in ka bi rayuwarsa zaka ga baya shakka ne game da da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A shi a karan kanshi ko a wani abu da yake so, na ce shi a karan kanshi saboda akwai asar da yawa da zaka gani wanda za a ce an zo ana tafiya da shi, yana tafiya tare da wasu tabi'ai ko sahabban uwan shi, sai a ga ya tsaya da dokin shi ya sauka ya je yayi bawali ya fitsari a wani wuri, sai a ce me yasa baka jira an je inda kowa zai tsaya ba, sai ya ce shekara 6 ko shekara kaza da suka wuce mun bi wannan hanya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya tsaya a daidai wannan wurin yayi bawali. Suka ce to ai kai ba bawalin kake ji ba, yace to Annabi yayi ko bai yi ba, suka ce yace to ku kyale ni kawai, ya hau dokin sai ya ci gaba da tafiya. Aka zo wani wuri aka ga ya dukar da kansa ƙasa, aka ce ya ka duka anan, yace lokacin da muka wuce nan shekaru baya a daidai nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dukar da kansa, suka ce ai bishiya ne a lokacin ta tare shi yasa ya dukar da kai saboda kada ya bige kai, kuma yanzu ba bishiya mai na dukar da kai, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukar da kansa anan ko bai yi ba, suka ce yace to ku kyale ni kawai, ma'ana sunna dodar haka za a je har sai an hadu da Habib sallallahu alaihi wasallam a gida aljanna. To wannan akan sa kenan, haka ga abin da yake so, saboda yana da da sunansa Bilal ibn Abdullah ibn Umar, jikan sayyida Umar ne. Wata rana ya miƙe shi Abdullah ibn Umar yana koyar da mutane, yake ce da su la tamna'u ima'allahi masajidallahi, idan mata sun nemi a bar su je masallaci dan su sallah ko aikin bauta kada ku hana su je masallaci. Shine dan shi Bilal ya miƙe yace na rantsa da Allah sai mun hana su zuwa masallaci. Kun ga abin da shi baban sa ya faɗa hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a hana mata zuwa masallaci idan sun nemi za su je masallaci. Shine Hanna na Aisha take cewa ta san cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawon rai, kuma mata sun ci gaba da abin da suke yi a zamanin nan, tace wallahi ta san da sai ya hana su, saboda sun fara surutu a hanya ana jin sautin su, wasansu sun fara fitar da alaman ado ko kwalliyan su ana iya gane sun yi ado. Tace da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan lokacin ta tabbatar da karshe kila sai ya ce gaba ɗaya su daina zuwa masallaci. To shi Bilal ya kalli wannan maslahan ne kila yace wallahi za su hana su, tunda ma'ana sun saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma Abdullahi bin Umar yana kallon ai Annabi ya fi ka sanin za a samu fitintunu a ƙarshen zamani, kuma ya faɗi haka bai ce kar a hana ba, dan me za ka ce a hana. A ƙarshe dai sai ya ciro takobi ya bi shi da gudu, wallahi da takobi ya bi shi a guje ya fita ya tsere, ya ce na rantse da Allah wallahi tallahi da na kama ka sai na datsa harshenka da takobin nan har zan ce Annabi ya ce kaza, kai kana da bakinka ce sai an yi, yace la ukallimuka abadan har in mutu ba zan ƙara magana da kai, ka tafi ka ba nuri, kai ba ɗana bane. Ku duba ga yanda yake sa Annabi sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya, sai da manyan sahabbai suka yi ta bashi hakuri, sannan ya zo daga baya ya hakuri ya fara magana da shi. To wannan yana nuna ƙarfin yadda da saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma su munafikai fi qulubihim maradun, akwai cuta ta shakka a cikin zukatansu, fazadahumullahu marada, sai Allah ya ƙara musu wata cutan ta shakka da munafurci da kuma datti na saban Allah. Walahum adhabun alimun, wannan duk a gidan duniya wancan ke faruwa da su, kenan rayuwarsu za ta kare ba su tsina na komai ba. Duk mutumin da ke cikin shakka ba zai iya wani abu da za a iya amfana da shi ba. shi yasa ko makiyinka ne kake so kai galaba akan shi farko ka iya sa shi a cikin shakka fa buhital ladhi kafar duk wanda ka ruda shi ya shiga shakka shikenan ko baka yake shi ba zai je yake kanshi da kanshi ya gama da kansa to wannan cuta ta munafirci a nan gidan duniya tana hana munafiki iya assasa wani abu da zai amfane shi sannan kuma Allah ya ce suna da azaba mai radadi a ranar alkiyama sakamakon abin da suka kasance suna siffantuwa da shi kenan na munafirci sai Allah ya ƙara fadin siffansu ta gaba ya ce idza qila lahum
la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun
to kamar yadda muka faɗa a baya su munafukai suna da dadin baki da san nuna sun fi kowa alkhairi da bayyana alkhairi da boye sharri a zukatansu kun sani hatta akwai yadda muka faɗa a baya akwai munafurci ta itiqadi wanda mutum kan kudurce a zuci wannan shine wanda yake fitar da shi daga musulunci sannan akwai munafurci wanda yake amali nifaqul amali wanda in mutum ya aikata shi kuma yana da barazanan shiga gidan wuta na wani lokaci wanda Allah kadai ya bar maka kansa sani Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin Imam al-Bukhari da Imam Muslim yake cewa ayatul munafiqu salas ko alamomin munafiki guda uku ne daga cikin alaman da ake gane munafiki guda uku ne wanda shine dalilin da Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen ya tsaya akan saurin fassara wancan bayani da muka yi na farkon sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaman munafiki shine idan yayi magana akan samu ƙarya a cikin maganarsa Imam Muslim ya ruwaito hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kishingide aka tambaye shi aka ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun mutum gashi musulmi ne amma kuma marowaci ne shi akwai rowa bai da kyauta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru yana mamaki sannan sai ba da amsa ya ce zai yiwu a samu mutum gashi musulmi amma marowaci ne shi kun ga su sabai suna mamakin a ce mutum marowaci ne duk da rowa cuta ce da take haramta ma mutum samun aljanna rowa tana haramta ma mutum samun aljanna saboda wasu sahabbai guda biyu wata rana dayansu maraya ne an mutu an bar masa gona har ya girma ya zo ya gaji gona wannan gonar da ya gada akwai wani sahabi shi kuma da yake da gona a gefansa dabinan shi wannan ta shiga da wancan gonar maraya kuma shi mai dabinan gonarsa ta fi girma ta fi komai akan wancan din da ya zo shi maraya yana kokarin su katange gonansu yana zuwa sai tar da dabinan wancan ta shiga gonan shi bayan da ya iya sai je same shi ce wani ina hada ka da Allah ka bar mun kyautan dabinan nan mana ina so in zagaye gona na tunda ta shigo ciki sai in bi ta bayan ta in kewaye sai ya ce a'a ba zan baka ba kun ga wannan maganar da ya fada mai kenan sai ce to idan ba za ka bani ba dan Allah ka siyar mun sai in nemo kuɗi in siya dan in kewaye sai ce ba kuma zan siyar ba kaga akwai alamar kila hasada a cikin ranci to shine sai ya ce da shi to ya zan yi ya ce ban san yadda za ka yi ba fadin haka da ya yi sai hankalinsa ya tashi shine je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ga abin da ya gudana tsakanina da wani kuma na kai ga cewa ma duk da ban da kuɗi ya siyar mun in nemo kuɗi in biya shi ya ce ba zai siyar ba ya manzo Allah ya zan yi yana neman sanin fatawa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi ana kiran shi ya zo ya ce gonarka ce eh yanda wani ya faɗa haka yake saboda ya adalcin magana ba da mutum ɗaya ya kawo maka maganan wani kake hawa ka zauna ba in wani ya gaya ma maganan wani ka yi bincike kada ka hau magana ka zauna komin nagartan wanda ya gaya maka magana ka rinka bincike don ba ka bautar ran zaka yi zalunci baka sani ba mutane na da wata ɗabi'a su samu saɓani a junansu sai kowa ya so ya ribace ka kai ma ka zama sojan da zaka taya shi faɗa da wanda suke saɓani wanda kai ba ruwanka kuma a ciki to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka sai ya ce da shi ka ba shi kyautan dabinan nan walakal janna idan ka ba shi kyautan wannan dabinan ina tabbatar maka kai ma Allah zai baka dabino aljanna ma'ana ka samu aljanna ka gama wallahi buɗan bakin shi ce ba zai bada kun ga illar ruwa kun ga bala'in da ruwa ke haifarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bashi kana da wata aljanna ni na tabbatar maka yayi shiru ya ce gaskiya shi ba zai iya badawa ba Abu Dahda yana wurin yana da gonan da duk ta fita su girma ga dabinai a cikin ta ga rijiyoyi duk ta dama ta su ta shanye sai ya miƙe ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni idan na bashi tawa zan samu wannan aljanna yace zaka samu sai yace sai ya kalle shi yace in na bashi wannan marwacin nawa ni Allah zai musanya mu a karba aljannan daga wurin shi a bani yace tabbas Allah zai ba ki sai yace mishi ka san gona na yace duk garin nan wane ne bai san gonan ka ba zaka yadda ka bani wannan in baka yace ce na baka kajin dan duniya ido a nera ko shine sai yace Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama shaida na bashi a ba wannan marayan dama aka bashi Abu Dahda gidan da yake zama fa a cikin gonan yake gidansa kansa a gonan yake shine yaje ya tsaya a wajen gonan ya kira sunan iyalinsa tana ciki da yara yace da yace ya ummu Dahda tace labbaik amma ya mai gida kuma ya tsaya can ne sai yana kwala kira kai da gidanka yace gida fa ba namu bane daga yau tace ba namu ba la hawla wala quwwata illa billah me ya fare yace na sai da shi tace baitahu yace liman gawane sai yace na sayar da shi ga Allah me ya faru ta yace Allah ya ba mu wani aljanna yake ummu Dahda to kun san abin da zai ba ku mamaki in wata ne yanzu wallahi na ga imam hospital za a kai ta a samu ta oxygen dan dare za ta zube ta su ba kai da muke dan lalaba a samu pension din ma ka dan kara kaza shike dan wallahi sai ta rinka dauko ƴaƴanta tana cewa ku fito Allah ya siya gidan nan namu na aljanna haka ta rinka gaya ma ƴaƴanta abin da zai ba ka mamaki yaro na rike da dabino za ta ce ajiye wannan na Allah ne ba namu bane namu na aljanna wani yaron na tauna dabino za ta sa yatsanta a bakin shi ta kwakulo dabinon ta ce fito da shi naka na aljanna an riga an yi kasuwanci ta ce wallahi rabihal bai'a ya abad dahda ta ce wallahi ka ci riban kasuwanci ka ci riban kasuwanci mun yadda da abin da ke wurin Allah Allah da kansa yace ma indakum yanfad wa ma indallahi bak duk abin da ke wurin ku karewa zai yi ko ka mutu ka bar shi ko ya gudu ya barka wallahi sai an yi daya ko ku yi mutuwan kasko duk ku tafi kun gama kuma ba kuma wanda sai ya ce ba haka ba dukkan mu dani da ku a nan abin da zai faru da mu kenan ko mu tafi mu bari ko ya tafi ya bar mu ko mu tafi tare da shi wannan dai shine galibi ma tafiya ake a bar shi to shine tace da shi gashi nan ka ci riba kasuwanci kun ga wannan kenan sabanin zakatan munafikai kenan da a can aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a iya samun musulmi marowaci ya nuna rowa aibi ne tunda gashi rowa ta hana wani samun aljanna har wani ya wuce shi dan haka nan Allah ta'ala ya ce daga cikin siffarsa da aka ce da su la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a ban kasa al fasad shine wuce iyaka mutun ya fice daga yi ma Allah da'a qalu sai su ce kar ku yi barna a ban kasa ma'ana kar ku yi munafurci kuma kar ku yada barna kada ku hada wutan fitina a tsakanin mu'minai dan wannan shine galibi aikin wanda suke munafikai galibin munafiki shine wanda yake hada fitina da rarrabuwan kan musulmi shi yasa duk mutumin da kaga yana kokarin raba kan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙaryan san manzo Allah yake yi domin duk mutumin da ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba so a ce yau al'umman sa sun rarrabu ballantana suna rikici da junan su ballantana sun rasa samun ci gaba ba raba kan mutane dabi'a ce ta mutanen da ba mutanen kirki ba shi yasa duk mutumin da ya daura ko da magana ko da rubutu ko da shawara ko da dukiya dan a raba kan wasu mutane to wallahi ran alkiyama azaban sa zata samu ta daban ne ku kaddara ku mata ne kun fi kowa sanin zafin yaya fiye ma da iyaye maza ya kike jin wanda ya neme shigo gidanki ya raba kan yayanki shin wannan mutumin kikan ji kina kaunar shi a duniya wanda yazo ya raba miki yaya yasa ba su ganin mutuncin junan su ke ma ba su tausaya miki ai wallahi duk ran da kika ga wannan mutum sai kin ji wani baki ya zo wuyanki ya tsaya miki da kina da yanda zaki badda ganin shi a ban kasa ma kila da kin yi to ina so ku gane cewa soyayyen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma wannan al'ummar ta fi soyayyen da muke ma ƴaƴanmu da muka haifa dan haka duk wanda zai raba kan al'umman musulmi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya farin ciki da wannan mutum to shine sai Allah ta'ala ya ce qalu innama nahnu muslihun a maimakon barnan da suke aka yi musu wa'azi sai su ce ai mu masu gyara ne ma'ana su sun zo ne masu gyara kuma duk mabarnaci bai yadda barna yake yi ba ku ganin yan fina-finan Hausa da kuke cika gidajenku da kallonsu da yawansu zaurawa ne ba su da aure amma kuma su ke yin fina-finan ko yadda zaman aure ko ba haka ba ne faqir shay'a la yutihi wata rana zan wuce naga an sa ana hira da su na dauka wani tattaunawa ne mai muhimmanci sai naga ashe wai yarfin din Hausa ce ake hira da ita me ya faru ta ce asu fina-finan sun nan shine tarbiya addini ne wane ne ta dinga kawo maganganunta irin maganganun da suka saba kawowa da Allah ya tashi kama su shi mai tambayan da kansa shi mai tambayan budan bakin sa sai ya ce mata to da Allah yanzu inda mai tambaya zai tambaya yanzu ke ƴaƴanki nawa kuma mijinki wane ne mai gidanki wai anan take sai ta ce ka sa abin daga Allah ne kadiyar banza a baya bata san cewa bata koma ga Allah ba sai yanzu da ta ga an zo karshen inda ba abin nan to saboda haka wannan shine dabi'an dukkanin mutanen da asalin wato suke zuwa da cuta ta munafurci sukan fake da cewa su gyara suke babanna ba amma sai Allah ya ƙaryata sai ce ala ku saurara ku bada hankalin ku wuri daya innahum tabbas su waɗannan waɗanda suke da wancan siffofi da muka faɗa humul mufsidun su ne mabannata walakin la yash'urun sai dai ba sa sani wurin tunanin abinda suke kai na asalin wato barnan su na munafurci din ina ganin na ga masu rijista sun zo ko ko muna da littafin da zamu yi kadan zamu sami minti 15 to ina ganin mu dauki aya ta gaba zai fi daidai da tashi wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas
wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha
siffar munafikai ta gaba da Allah ya faɗa cewa idza qila lakum aminu idan aka ce da su ku yi imani kama amanan nasu kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar tashin alkiyama da wuta da aljanna qalu sai su ce anu'minu yanzu ana nufin mu za mu yi imani ne kama amana sufaha kaman yanda wanda suke da wofaffan tunani wawaye suka yi imani suna mai da wannan kalma zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ga anan zai nuna muku mummunan aikin su da irin bala'in da suke sa kansu a ciki saboda duk mutumin da zai aibanta sahabi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufin aibantawa kai tsaye kuma duk mutumin da ya aibanta annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah yake nufin aibantawa kai tsaye ba tare da shamaki ba da wannan zai nuna muku cewa duk mutumin da ke sukan sahabin annabi to ya sa ma kansa rigan munafurci kuma wannan galibi dabi'an waɗanda suka sha boko ne ba su yi addini ba ko waɗanda ba su yi karatun bokon ba ma ba su kuma yi na addinin ba zaka jin an magana sai su ce ai wannan ya faru shekara 1400 baya ya zaka dauko ka kawo shi a wannan zamanin kaga wannan ba karamin halaka bane a samu mutum musulmi kaje yana cewa ai sahabi kaza ma yayi kaza sahabi kaza yayi kaza yana sukan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna maka zai wahala wannan mutumin ya gama da duniya lafiya ya faru a jiya wanda suka soke su basu ji da dadi ba ya faru a wannan zamanin da muke rayuwa waɗanda suke zagin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam su ma basu ji da dadi ba a lokacin da bazan taba mantawa ba a tsohon shugaban kasar tsohon shugaban gwamnatin jihar Kaduna injiniya na Madisambu yake shugaban kasa za ku iya tuna wani lokaci da aka yi games din ko noga ko me ake ce masa wani lokaci da aka yi ta matsawa sa dokan hulan kwano da lamban mashin a lokacin in za ku iya tunawa akwai rikicin da ƴan shi'a suka yi a garin Zaria suka tara mai martaba sarkin zazzau Allah ya ji kansa da rahama har abu yayi tsananin da aka yi bige-bige da zubda jini da su suka rinka bin jama'a suna raunata su jama'a suka fusata su ma suka kare kansu akwai malamin mu Professor Ahmad Bello Dogarawa lokacin muna garin Zaria yake magana akwai wani kanin malamin mu da aka neme shi ba a ganshi ba sai aka yi tsammanin sun kashe shi ne daga nan aka tafi asibiti tunda duk wanda ya ji rauni ko aka kashe shi asibiti ake kai shi wannan ABU Teaching Hospital dake Tudun Wada kafin ya koma Shika nan aka je har mutuwa da sai da aka duba ko za a ganshi to anan ne sai aka ga wani dan shi'a wanda an ji masa ciwo sosai ya raunata ganin rikicin har an raunata shi an kawo shi jini na zuba a jikin shi kaca-kaca ana kokarin yanda za a yi da shi wallahi gashi na rai ga hannun Allah amma bude baki yake cewa labbaika ya alzazzaki jini na zuba yana cewa labbaika ya alzazzaki a ƙarshe haka ya yanka ihu ya wani irin ƙara ya kira sunan alzazzaki kuma ya mutu a cikin wadan zari wannan abin ya faru na gaya muku har wanda abin ya faru a gaban su don ku bincika ku tabbatar da gaskiyar haka to ina muku rantsuwa da Allah ko da sunan mala'ika ko wani annabi ya mutu yana kira wallahi ba zai shiga aljanna duk in kaga mutu ya shiga aljanna to da sunan Allah ya mutu to wannan kun ga shine mummunan sakamakon mutumin da ke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma imani abu ne wanda ake kiran dukkan mutum da ya riko da shi sai Allah su ma'ana a ƙarshe ce ala ku saurara innahum humus sufaha su waɗannan munafikai su ne wawaye tunda sun kasa yin imani duk wanda ya samu imani ya gama arziki duk wanda Allah ya yi shi mai imani an gama masa arziki ya samu abin da ake so sai Allah ya ce walakin la ya'lamun sai dai kuma matsalar daya ita ce su ba su sani ba ina ga sai mu takaita anan insha Allah ta'ala sai mu tashi aya ta 14 idalakul ladina amanu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fe mana sai mu je littafi na gaba takaici ana wurin ka ne bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh darasi na nawa 11 a'a darasi na nawa to ko darasi na hudu haka ne ko mas'ala ta 11 haka ne to littafin ahkamul maulud malam yace muna karkashin at-tahnik ne ko tahnikul maulud ko dhabihatul maulud wanda ake kira salaqika daga cikin matsala abin da ya shafi yanka a haihuwa malai yace matsala ta 11 shine wa min al-hikmati min mashru'iyyati al-aqiqati shukrullahi ala ni'am ala ni'matil maulud daga cikin hikiman da yasa shari'ar musulunci ta asalin wato shar'anta yin yanka ga yaro idan an haife shi shine ya zanto an yi godiya ga Allah a bisa ni'iman abin haihuwa da aka bawa mutum wattaqarrubu ilayhi bidhabhi sannan kuma wannan yankan wani ƙarin kusanci ne zuwa ga Allah ta hanyar yanka dan Allah ya faɗa cikin suratul an'am qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nusuki dinnan yanke-yanke na halal abin da ya shafi layya hadaya aqiqa da sauransu wattafa'ul sannan kuma yin wannan yankan da fatan amintarwa ne ga abin da aka haifa shine wattafa'ul bi salamatil maulud tunda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan abin haihuwa ana haihuwan shi ne tare da dabban shi idan aka yanka mai dabban an yantar da shi kun fahimci magana in ko ba a yi masa yanka ba har yanzu yana nan dai rataye da wannan dabban shi bai yanta a wurin Allah ba tukuna to shi yasa ana aka ce idan aka yankan an samu salamatul maulud shi ya kubuta ya zanto yantacce ne a shari'ar musulunci sannan bayan wannan daga cikin hikima da amfanin yankan wal ihsanu ila al fuqara kyautatawa zuwa ga talakawa ashe ba su an yankan kuma a siyo daren kwanuka a ce wai su wanda da suka zo wannan zuga ina zan kai su wallahi boye min cinyoyin bayan nan in sun watse ina ci abuna ai ba su suka yi min jinyan ba wata tara kana wahala wani ya zo ya kwashe nama a karki damu ai arziki ne dai in kaga mutane mabukata sun tattara a wuri to akwai dausayi ne a wurin shi yasa ma annabinki sallallahu alaihi wasallam talakawa suka fi yawa a jikin shi saboda shi talaka duk inda sauki yake nan yake ina fata mun fahimci wannan shi yasa Hiraqul da yazo yake tambayan Abu Sufyan cewa wanda suke bin Annabi sallallahu alaihi wasallam suwa suka fi yawa tsakanin mawadata da talakawa yace tab ai mafiya yawan su wallahi duk talakawa ne mana ya dauka ya kusha Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine Hiraqul yace hum atba'ur rusul wallahi talakawa su suka fi bin manzanni su suka fi bin gaskiya idan ta bayyana to mu dai Allah ka raba mu da talauci kuma ka samu bu gaskiya wal ihsanu ila al fuqara daga cikin hikiman shine kyautatawa zuwa ga mabukata talakawa wal muhtajina da mabukata wasilatun da kuma sadar da zumunci ana sadar zumunci da shi lil aqaribi ga wadanda suke makusanta wal asdiqa da kuma abokai mata na cewa ma na mallaye da na suna wai shi hatta dandanan shi daban ne da gaske ne eh ko haka ne ikon Allah shi yasa wata fadan yanki biyu zaka ga sa a santana an aika amma rashin aika mata da sai ai ta bala'i da ita har sai ta zo te gori yaro ya fara yayi wayo a ce ga danki ba mun kawo shi da Allah tafi ni da akai mun rowan naman sunan shi ko shekara biyu tana mitan nama yanka uku Allah ya shirya to mun fahimci wannan matsala ko anan mun gane hikimar da yasa ake yanka kuma mun gane abin da ake so mu yi in mun yi yanka duk yanda za a yi anan da maza ne sai mu kwadaitar da su Allah ya maka wadata ka yalwata ma iyalanka daga cikin abin da ake gane kai kana cikin mutumin kirki ne a ga iyalanka cikin ni'ima kana cikin ni'ima ina fata mun fahimci wannan in kana da hali dama za mu ji a gaba abin da ake yanka ma namiji da abin da ake yanka ma mace in kana da sarari sai kai yanka ma mai jego na ta kuma ka yanka ma jama'a na su wa shikenan ba an zauna lafiya kuma su ma sun samu kuma su yi maka addu'a wallahi ba mamaki addu'an da wani zai yi ma dan nan sanadiyan naman da kuka bayar shi zai sa albarka ya biyar hakkacin rayuwar shi ina fata mun fahimci wannan matsala ta 12 shine wata kunul haqiqa kuma wannan yankan haihuwan tana kasancewa ne ana yin ta ne bil ghanami da dabbobin ni'ima tumakai min da'nin tun daga rago ko tinkiya wa ma'zin ko akuya ko bunsuru adda'an sune fararen nan rago mun san rago mun san tinkiya ko yawwa sannan wal ma'z akuya ko bunsuru ana yi da kowanne daga cikin su zakari hawa unsaha ana yi da mazajen ana yi da batan ana yi da munsuru ana yi da akuya ana yi da tunkiya ana yi da rago duk wanda Allah ya hore ma mutum wa yushtaratu laha ma yushtaratu fil udhiya kuma ana shar'anta abinda ake malaman suna irin abinda aka shar'anta cewa a yi ma asalin wato naman layya fala yujzi'u dan haka nan ma'ana abin da ake nufi da shar'antawa shine irin dabban da ake layya da shi kaman ka'idojin da ke kan dabban layya shine ka'idojin da ke kan dabban da ake yin mene ake yin yankan suna da shi shine sai malam anai ƙara bayani ke cewa fala yujzi'u min adh-dha'ni dan haka nan baya isa baya wadatarwa idan aka yi da dabban da take rago ne ko tunkiya illa ma aufanis fasana har sai in ta kai wata shida rabin shekara duk yaron da za a yanka ma dabban suna dole ne ragon in dai rago ne ko tunkiya dole kai wata shida an fahimci wannan ko sannan sai ya ce ina ne fa aksar ko fiye da haka karanci ya zamto dai tana da wata shida wa min al ma'zi idan kuwa akuya ce illa ma aufasanatan kamila sai wanda ta cika shekara ɗaya cikakke fa aksar ko ta haura shekara ɗaya kun san su awaki sun fi saurin haihuwa kun fahimci maganar yawanci suna haihuwa ne a wata shida a shekara sukan haihu sau biyu kuma idan kina da akuya ta haihu na farko yanzu sai ta haihu na biyu ba shekara ɗaya ba to sanda ita wanda ta haihu na biyu nan za ta haifi na uku tare da yarta ta farko suke haihuwa wata ta ce kwarai kin gwada ko haka suke duk masu kiwon awaki za su gaya muku na yi bincike sosai akan kiwon awaki saboda ina so gaban kiwon su da kyau na ji ana samun kuɗi da su kwarai da gaske neman hanyar fitar da su ƙasan waje in kai za ka samu kuɗi da yawa gashin jikinsu da kofatan nan da dala ake siyan shi sai dai mu nan ma masara ba ta siyuwa balle gashin akuya shine abin da ya dan sautar da ni amma dai na yi bincike kwarai da gaske nonon akuya da kuke gani har maganin kansa yana yi yana maganin kansa saboda ita masu kiwon sa akwai wata dacca da take namanta sunanta take dan podio university dan podio na Sokoto akwai wani group da muke ciki da masana harkan veterinary ne sun karanta harkan dabbobi sosai da kima ko ita ce take wannan bayanin har ta faɗi karkasuwan su gida hudu da inda ake samun nau'i kaza da inda zaka iya samu inda za su rayu da sauransu to a ciki ne take faɗa cewa su suna da wani irin halitta da Allah ya musu za ku ga tinkiya takan ci leda ta mutu amma ba ku taɓa ganin akuya ta ci ba sace saboda su Allah halicce su da sensu a hancin su akuya kan ta ci abu tana sunsuna shi kuma in tabbas abin nan zai sa mata guba ya poisonin din ta bata ci sai za ta ke da dan karan wayo in ta yi barna sai ka dauka mutum ina fata mun fahimci wannan to a takaice dai anan mun fahimci wannan sai matsala ta 13 mala ya ce wala yujzi'u fil haqiqati al awra'u albayyin awruha baya wadatarwa a yi yankan al'aƙiƙa a yanka ma yaro ragon suna wanda ya kasance al'aura'u harari garke ko mai ido ɗaya wanda yake idanta juyayye ko kuma take da ido ƙwara ɗaya albayyin sha'awarha wanda a sarari ana iya ganewa amma wanda sai an ce kai wannan fa kaman hararigarta ne anya ako ce mu wannan to ta fita kun riga kun yi shakka wanda take asalin mai ido ɗayan da an ga za a ce a'a wannan ido ɗaya gare ta ko wannan kaza ce amma wanda ake tantama to wannan bata shiga asalin wato cikin su ba to idan ya zamto haka an samu mai hararigarta ko wanda take da ido ɗaya to ba a yin layya da ita haka nan mallan yace wal arja'u wanda take gurguwa albayinu arajuha wanda gurguntakan ta yake a fili ana gane cewa ta na kasa tana dingishi ta riga ta kare ko ta ji raunin da ake ce mata ta na kasa wal maridatu baya halasta bi isa a yanka ma yaro dabban da take a mara lafiya albayinu maraduha wanda rashin lafiyar ta ya fito sarari ake iya ganewa haka nan wal ajfa'u kwandagaggiya kafi zuru ko ake ce masa irin wannan yara suna ta kuka baban mu ba zai layyan nan ba sai ka je ka ce a bani wanda ko dan 6000 ne in an yi albashi na bayar sai kaga kaman iska zai dauke ki yana tsaye a garke suna lilo tare da ciyawar da aka bashi an fahimci magana to irin wannan ba abin nan da shi sai ka je ko bashi ne sai ka ciyo bashin diddikeken rago daga baya kwawanye da mahauta insha Allah ko kuwa maman Yusuf kina shakka ne haka ake yi to Allah ya maka kyauta ne fa na gaya muku duk wanda aka ba haihu an kara mishi tsawon rai ne an kara maka tsawon rai ne an baka kyautan da ina zaka iya samuwa je ka ga wanda Allah bai ba shi haihuwa ba inda yake roko ka gani da za ka karbi duk abin da ya mallaka a bashi ko ba na kwarai bane yana so to amma kai Allah ya baka irin wannan ai sai ka gode ko Allah dai ka bada yanda za a yi to yace wal ajfa'u haka nan da take kwandagaggiya mara mai allati zahaba mukhaha wanda bargonta ya shiga ya tafi yanzu da ake zamanin corona nan mali ko ka ba irin wannan bazan ci ba na sha hudu matsalan mali ce la yasihu baya halasta al ishtiraku fil haqiqati mutlaqan ayi tarayya a cikin dabban suna kai tsaye kun san rago na layya zaka iya cewa da ni da iyalai na ku shiga ciki ko mutum biyu su hadu su yanka rago daya ko mutum goma ko takwas sadu su yanka sa guda ɗaya su layya di ya halarsa kun gane magana to amma shi rago ba zai yiwu an mun haihuwa an maka haihuwa mu ce to ya za a yi mallan izala kawo 15,000 in kawo 15 mu siyo ragon 30,000 Allah ya gani 15,000 nawa 15,000 naka shi a suna ba a haka kun ga bambancin shi da layya kenan an gane wannan yawwa yanzu aka sai wata tace to mu shiga adashi mana mu dan rage zafi maimakon sai ragon 30,000 kawai ki kawo 15 kawo 15 bin ai innama al'amalu bin niyyati a ba anan ba innama al'amalu anan ba ta da niyyanta niyyan shine ana yin sa ne ba a halatta a hada mutum fiye da ɗaya akan ragon suna wannan hukunci ne sakakken hukunci mutlaqan fala yajza'u ar-ra'su illa ar-ra'sin dan haka nan dai baya halatta sai dai kawai guda ɗaya ga mutum ɗaya rago ɗaya na mutum ɗaya ne sannan wa man ulida lahu taw'amun fi batnin wahidin dhahaba an kulli wahidin minhuma dhabihatan khassa wa man dukkan mutumin da Allah ya azurta shi ya kasance ulida lahu an haifa masa taw'amun tagwaye twins kuma daga nan ka samu tagwaye ne taw'amun tagwaye kun san Hausa fa barawan yare ne yawwa duk wanda aka haifa mishi tagwaye ɗan biyu fi batnin wahidin a ciki daya kare ce ai matan sa biyu sun haihu rana daya da aka su ma tagwaye ne a'a ya tagwaye da mace ɗaya ta haife su to irin wannan aiki ya ganka dhabaha an kulli wahidin minhuma dhabihatan khassa za a yanka mu kowane ɗayan sa abin yankawan sa shi kadai ake dai kar a hada su a abin yanka guda daya kama la yajma'u bainal udhiya kamar yanda ba a hadawa a yankan dabban layya wal haqiqa da kuma ta suna an maka haihuwa ana saura sati ɗaya sallah sai ka ce shike nan ta zo a daidai kun fahimci magana ga layya ga suna a'a wallahi sai ka ware sai dai ka zabi ɗaya ka fara da shi in baka da hali kai ɗaya ka ƙara ɗaya in ko da hali to biyu ne suka ganka min da bihatin wahida su ma ba a hada su a abin yanka guda ɗaya ya cika awa ɗaya ina ga ya kamata mu yi hakuri mu taƙaita a nan insha Allah ta'ala gobe sai mu hada da na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fe mana da alama zamu gama littafin kafin mu gama tafsiri kila zamu dubo wani littafin da zamu jona muku akan shi a ci gaba an gane ko إن شاء الله الله إذا تدم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدع الله كافم متاشي قبل دام زونا عنا أن سند رسول ونما دام شمو أباني أقريم على جاء لسر كم موتا دريبا سردونا wanda mu dai mun taso gaskiya kusan iyaye ne su a gare mu komai an kwana biyu an sha mai ko mutumin kirki ana fadar rasuwar shi na tuna inda yake salla sawun gaba Sultan Bello mu dai tun muna yara su kan kwashe mu su kai mu gona su mana kayan salla abokanai ne ga iyayenmu mun taso mun gansu tare so da haka muna amfani da wannan damar muna masa addu'a cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كان من المحسنين فزد في إحسانه وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم يمن له كتابه ويسر له حسابه وأدخله الجنة مع الأبرار يا من هو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين أقول وانت جيتا يكون من دكوتانا أورانتا دعاكي للتافي دكوبي دسوران ناقولي الله يساكا دعن خيري الله يباكو زمن لا فيها الله يباكو ترية تقل السلام عليكم ورحمة الله